Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da shirin ciki da gaskiyar har kullum bukarin take haƙin dan adam. A yau za ku ji cewa kungiyar Meta Allah ta yi shirin shiga don sasanta takaddamin neman gadin shanun kiwo uku bayan kwashe shekaru 47. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarki da Hashim Gumaye. Masu sauraro, bayan ka muku labari ko korafin malamin Hafsatu Ahmadu dake Ogomen neman gadin sa na shanu uku bayan kwashe shekaru. Hafsatu da yanzu ke zaune a jihar Neja ta ce bayan raso mahaifinsu sai mahaifiyarsa ta auri wani bawan Allah inda shi kuma a lokacin ya kawar zuwa Mayan Daga a karamar hukumar Sardauna dake tsaunin Mambel a jihar Taraba. Sabon mijin mahaifiyar tasu kamar yadda Hafsatu ta bayyana ya tafi da shanun ya hada su waje guda ya damka dukiyar ga ɗansa mai suna Muhammad Lawal Maidabe. Duk da yake shirin ya gayyaci Muhammad Lawal Maidabe don jin bahasansa amma hakan ya gagara. Sai dai shugaban uwar kungiyar Meta Allah Makban ta Najeriya, Baba Usman Ingan Zarma, ya saurari shirin ya kuma ce kungiyar za ta shiga don tabbatar da an yi wa kowane bangare adalci.
To, salamu alaikum. Ai, wato, shi al'amarin tun daga farko aka bata shi, in ba dan shi wannan mijin kanwar Hamsatu ya yi kara ba, ai, dama wannan al'amari ne wanda inda an sanar da kungiya. Tunda muna da ai al'adarmu na fulaku wanda muke amfani da shi wajen magance ire-iren waɗannan agugwa. To amma duk da haka dai har yanzu al'amarin bai baci ba, tunda yanzu mun samu rahoto za mu miƙa al'amarin ga reshenmu na jihar Taraba, sannan su kuma su haɗu da reshen ƙaramar hukuma ta inda Mayan Daga take ciki don a haɗu a tattauna a ga yanda za a ci ma al'amari. Amma dai daga ƙarshe, tun da kamar yadda na gaya maka muna da al'adar mu na fulaku, dole a can Mayan Daga ba za a yi muna da ardawa wanda dole su za mu tuntuɓa da shugabancin kungiya da ardawa za mu tuntuɓa za mu sa al'adar mu na fulaku a ciki. Za a nemi shi mai Muhammad Lawal Maidabe a zauna da shi a ga ya za a ci ma al'amarin ta hanyar fulaku. Dama ita ma Malama Hamsatu a zauna da su a tattauna a kai ga matsaya wanda mun tabbatar idan aka sa fulakucin al'amarin aka sa ardawa na wancan yankin suka kira shi Malam Muhammadu Maidabe aka zauna, dole ba a rasa hukuncin da za a idan a kawo ƙarshen wannan al'amari. Hanya biyu ne, wala Allah ko shi a sa cikin fulaku su ware musu shanu da za su basu, ko kuma su ardawa bisa ga al'adarmu na fulaku. In an gabun sarkakkiya yawa dole sai a sa abin da ake kira kamar ajo a sa kowa ya kawo abin da zai iya hadawa don a hada a magance wannan al'amari don a zauna lafiya. Ai, dukkan al'amura da ya shafi bakulata ne makiyayi, inda ana bi ta hanyoyin shugabanninsu ta kungiyoyinsu ta hanyoyin shugabanninsu na ƙasa. Ai, duk da al'amarin bai kai mu halin yadda muke ciki a yau ba, tunda akwai dai wannan al'adar na fulaku wanda aka biye shi ta hanyarsa za a magance al'amura da yawa kuma a samu ci gaba da yawa yadda za a kawo ƙarshen ƙananan da manya-manya abubuwan da suka shafi Fulani makiyaya a faɗin tarayya. So, ina tabbatar maka wani al'amari tun da mun ji shi za mu yi himma a kai, kuma muna tabbatar wa Malam Hamsatu in Allah yadda za mu yi ƙoƙari ta hanyar ƙungiya mu ga wani mataki za mu ɗauka don a bi kadunta, kuma mu ga cewa in Allah yadda an kawo ƙarshen yadda ba zai taɓarɓare ba. In kuma Allah ya sauke an kasa samun jituwa, to da ƙarshe dai mu kanmu kuma za mu miƙa al'amarin ga hukuma ne a bi hanyar kuma shari'a ɗin don a ga yadda za a cimma al'amarin. Amma ba ma fatan mu kai haka, mun tabbatar in aka sa fulaku ciki za a kawo ƙarshen wannan al'amari yadda kowa zai samu kwanciyar hankali yadda za a bi al'amuran, kuma aiwatar da su, kuma a ƙare su yadda kowa zai ji daɗi tunda za a yi shi ne cikin lumana da fahimta kuma da fulaku insha Allah.
Ɗaya daga cikin fitattun 'ya'yan yankin Sardauna tsakiyar tsaunin Mambila, injiniya Ahmed Zakar Ungroji, ya ja hankalin waɗanda batun gadin shanun da Hafsatu take batun mallaka a matsayin gado, wato Muhammad Lawal mai da'e, da su sulhunta a samu maslaha cikin ruwan sanyi. Ana Zakar Ungroji, wanda kan jagorin tarukan zaman lafiya da yaƙi da cin hanci da rashawa a sassan Najeriya, har ma kan tsaunin na Mambila da babban birnin karamar hukumar ta Sardauna, wato Gembu, ya mara wa yunkurin ƙungiyar makiyaya miyar ta Allah baya kan ta yin shiga tsakani don warware wannan takaddama.
Assalamu alaikum, sunana injiniya Ahmad Zakari Ngroje. Kan wannan batu akwai tausayawa wajen ita Hafsatu da ƴan uwanta waɗanda suka gaji waɗannan shanun guda uku, sannan akwai tausayawa wajen shi wato Malam Lawal Muhammadu, wanda shi ma ya gaji shanun nan a hannun mahaifinsa. Mahaifinsa baya raye, ita kuma uwarsu Hafsatu ba ta raye. To kuma kamar yadda waɗannan ba su raye, haka shi Muhammadu Lawal ya kamata ya sani akan cewa za a waye gari wata rana shi ma ya zama baya raye. Saboda haka wannan abin tausayi ne kwarai da gaske, saboda abin da ya shafi lamari na gado ba abin wasa ba ne. Malamai sun nuna mana akan cewa Allah yana fushi kwarai da gaske ga mutumin da ya yi rubda ciki akan dukiyar magada. Saboda haka shi Muhammadu Lawal ya guji fushin Allah, ya tausaya wa bayin Allah nan, ya tabbatar da ganin cewa ya mayar musu da abin da suka gada daga wajen iyayensu. Wannan ba maganan zuwa kotu ba, kamar yadda ita Hafsatu ta faɗa. Sun je kotu amma daga ba a biya musu bukatarsu ba, suka sake wucewa Gembu, inda suka kai kara. Nan ma wanda ya kai kara aka kama aka kulle, ba wanda aka kawo kara ba, saboda rashin adalci. Saboda haka a matsayina na shugaban kungiya mai zaman kanta, wanda wato African Patriot for Peace and Center for Unity, wanda da an santa the Community for Peace and Corrupt Free Society Nigeria, da ma manufan kungiyarmu muna amfani da ita ne don nema ma al'umma zaman lafiya, da kuma irin wannan abin idan da hali mu shiga ciki, saboda a samu maslaha. Saboda haka ina kira Muhammadu Lawal ya ji tsoron Allah, ba sai an kai shi kotu ba. Shanun nan ba lalle ba ne sai ya maida su a yadda suke, amma ya tabbatar da ganin cewa waɗannan magadan sun samu abin da za a iya samu akan abin da ya rage a cikin shanun nan. Saboda shanu guda uku shekara 47, to komai lalacewa dai shanun nan karuwa suka yi ba raguwa ba. Saboda haka abin da yake akwai ya kawo ya mayar ma waɗannan magadan, saboda ya cire wannan nauyin daga kansa, sannan su kuma ya yi musu adalci, ya sani akan cewa wannan abin ya shafe shi, ya shafi mahaifinsa, ya shafi mahaifiyar ita Hafsatu da sauran ƴan wanta. Saboda haka ba abin da Allah zai bari ba, ya yi gaggawa ya tabbatar ya mayar musu da dukiyarsu. Sannan ina kira ga kungiyar miyatti Allah da su yi gaggawa su shigo ciki, su bai wa shi Muhammadu Lawal shawara ya yi kokari yadda za a yi su sulhunta tsakaninsu da waɗannan magada, domin a mayar musu da abin da suka gada daga wajen iyayensu. Gado ba abin wasa ba ne, abin yana da tausaya kwarai da gaske. Shi ya sa na shigo ciki a matsayina na shugaban wato kungiya mai zaman kanta, wanda muke rajin nema ma al'umma zaman lafiya, domin mu nemi yadda za a yi a sulhunta, sannan a samu maslaha, masu gado su karbi kayansu domin a zauna lafiya. Sannan ina kira ga ita Hafsatu da su ma su danne zuciyarsu, duk wani abin da aka samu su karba, su gode wa Allah, kuma da fatan Allah ya sa ma abin da suka samu a hannun shi Muhammadu Lawal, Allah ya sama abin albarka.
Masu sauraro, shirin ciki da gaskiya zai koma gefe guda domin barin kungiyar Fulani ta miyarta Allah da sauran masu ruwa da tsaki su samar da maslaha kan wannan takaddama. Kafin mu sake waiwayowa dan sanar da ku abin da ya faru. Yanzu kan a madadin Mustafa Nasir ba tsare da Nasir Adamelu Kaya da suke aiki dan ganin wannan shiri ya zo gare ku. Daga nan birnin Washington DC, ni Sarfi Hashim Gumul ke cewa mu kasance lafiya.